Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol da FM da tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alpha Radio kuma su take kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC tare da Daula Salim da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa gwamnan jihar Sokoto kuma dan takarar shugaban kasa a karkashin jam'iyyar PDP Alhaji Aminu Wazir Tambuwal ya zargi hukumar EFCC da yi wa jam'iyyun adawa fita da kulli. Kamar yadda aka ji a shirin mu na rana, ambaliyar ruwa ta yi sanadiyar rayuka da dukiyoyin jama'a a sassan Najeriya daban-daban. Shugaban hukumar sashen yanayi ta Najeriya ya bayyana cewa tun farkon shigowar damina hukumar ta bada gargadin cewa mutane su kaurecewa sassa masu hatsari. Akan haka ne za mu bude layin waya domin a kira a bayyana ra'ayi. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Amma kafin nan ga yadda duniya ta wuni.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Ga cikakkun labarin duniya. Shugaban kwamitin shari'a na Majalisar Dattawan Amurka sun ce matar da ke zargin wanda zai cike gurbin alkalin kotun kolin Amurka Brett Kavanaugh akan ya keta mata haddi, an bata har zuwa safiyar gobe Juma'a domin ta nuna ko tana da niyyar bayyana a gaban kwamitin ranar Litinin ko kuma a'a. Matar da take zargin Kavanaugh, masaniyar halayyar mutane a jihar California, Kristen Blazer Ford, wacce ta yi zargin cewa ya keta haddinta fiye da shekaru 36 da suka wuce lokacin da suke makarantar secondary. Mummunan lamarin da ya saka rayuwar Ms. Ford cikin fargaba, Kavanaugh ya musanta zargin.
Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya ce shugaban Koriya
ta Arewa Kim Jong-un yana son su ƙara yin wani taron koli da shugaban Amurka Donald Trump domin gaggauta dakatar da shirin makaman nukiliya a zirin Koriya. Shugaba Moon ya bayyana wannan bege na shugaba Kim ne a yau Alhamis a babban birnin Seoul bayan da ya dawo daga ziyarar kwanaki uku a Pyongyang. Jiya Laraba, shugaba Kim da Moon suka rattaba hannu akan wata yarjejeniyar da ta buƙaci Koriya ta Arewa ta rufe masana'antar gwajin makaman nukiliyar ta Dongdonggung.
Labarin duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a Washington DC. Dan majalisa dan adawar kasar Uganda kuma shahararren mawaki Bobby Wine dan yan sanda sun tare shi yau Alhamis lokacin da yake sauka a filin jirgin saman Kampala suka yi awan gaba da shi. An hana 'yan jaridu shiga cikin filin jirgin kuma aka tsaurara matakan tsaro a birnin Kampala a yayin da aka tura jami'an tsaro a kan titina. Jiya Laraba, 'yan sanda suka hana mutane yin gangami a gaban filin jirgin da wasu wurare domin tarban mawakin ɗan shekaru 36. Kafofin yaɗa labarun ƙasashen waje da na ƙasa da kuma dandalin sada zumuntar yanar gizo sun ba da rahoton cewa ɗan uwan mawaki Wine da jama'ansa da kuma manajansa su ma an kama su a lokacin da suke sauka daga cikin jirgi bayan sun fito daga Turai.
Prime Minister Japan Shinzo Abe ya lashe zaɓe daga gagarumin rinjaye a matsayin shugaban jam'iyyarsa, kenan ya ƙara samun wani wa'adin mulki na shekaru uku. Cikin sauki, Abe ya yi nasara a kan tsohon ministan tsaro Shigeru Ishibe a zaben shugaban jam'iyyar Liberal Democratic da aka gudanar yau Alhamis, inda Abe ya samu ƙuri'u 553 a kan Ishibe da ya samu 254. Idan har Abe ɗan shekaru 63 ya samu damar kammala wa'adin mulkinsa na yanzu, zai zama Prime Ministan Japan na farko da ya fi kowane daɗewa a kan mulki, matsayin da shugaba Taro Katsura ya riƙe a farkon ƙarni na 20.
Shugaban mayakan ƙasar Isra'ila yana ganawa da jami'an gwamnatin ƙasar Rasha a yau Alhamis a birnin Moscow domin gabatar da bayanan abubuwan da suka gano sakamakon harbo jirgin saman ƙasar Rasha na leƙen asiri da Siriya ta yi a wannan makon. Major General Anikam Nokin zai bayyana dukkan abin da ya faru akan wannan lamarin a cewar a cewar jami'an tsaron Isra'ila. Lamarin da ya hallaka sojojin Rasha guda 15 a daren Litinin bayan da aka harbo jirgin a lokacin da Siriya ta auno jirgin saman yakin Isra'ila.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen su na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin jihar Sokoto kuma dan takarar shugaban kasa a ƙarƙashin jam'iyyar PDP Alhaji Aminu Waziri Tambuwal ya zargi hukumar EFCC da yi wa jam'iyyun adawa bita da kulli, kamar yadda ya bayyana wa wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal a wata hira da suka yi a sakatariyar jam'iyyar PDP da ke jihar Sokoto. Tambuwal, gare ka.
Gwamnan jihar Sokoto kuma dan takarar shugaban kasa a tutar jam'iyyar PDP Alhaji Aminu Waziri Tambuwal ya zargi hukumar hana zarmiya da dukiyoyin jama'a EFCC da yi wa jam'iyyun adawa bita da kulli. Gwamna Aminu Waziri Tambuwal, wanda har wa yau shine mutawallin Sokoto, yayi wannan zargin ne a tattaunawar sa da muryar Amurka a sakatariyar jam'iyyar PDP dake unguwar Molete, Ibadan.
EFCC gwamnatin Buhari ta zama kamar wani yanki na cikin jam'iyyar APC wanda ana amfani da ita don a ci mutuncin mutane, don a tilasta su su koma cikin jam'iyyar APC ko sun su ba tare da sauran su ba. Kuma ko meye alhemu jin idan ya koma APC da aka cewa hukumar EFCC ta rabu da shi, amma kuma ko meye zaman mutun mara laifi in yana wata jam'iyya wadda ba APC ba, za ka ga an sawo shugaba da sharri.
To idan ka zama shugaban kasa, wane irin gyara za ka yi wa hukumar EFCC? Sai ya ce,
a wannan hukuma za mu tabbatar mun ba ta kashin kanta, kuma mun samu mata ma'aikata wanda suka da tsoron Allah kuma za su yi aiki kamar da ya kamata.
Ina za ka fara idan ka ci zaben shugaban kasar Najeriya?
Abu na farko shine muna ƙara godiya ga Allah, kuma idan muna neman wannan bukata ga Allah da 'yan Najeriya, idan Allah ya baya wannan bukatar, za mu tabbatar da cewa mun mai da hankali wurin tabbatar da cewa matasa da matanmu waɗanda ba su da aikin yi sun samu aikin yi a cikin wannan ƙasa tamu, ta hanyar inganta tattalin arzikin ƙasar nan da kuma ƙara tsaro da kuma tabbatar da cewa mun inganta dukkan madafai da kafafen raya demokuraɗiyya, don a tabbatar da cewa an samu kyakkyawar gwamnati a Najeriya.
Ranka daɗe, akwai matsala tsakanin makiyaya da manoma, waɗanne matakai ne za ka ɗauka domin ganin cewa an samu sulhu a tsakaninsu?
Abu na farko shine kowa ya samu fahimtar cewa dole kowanne su ya rayu, manoma dole su rayu, su ma makiyaya dole su rayu, kuma a da inda aka fito an san yadda abubuwan nan suke. Saboda za mu yi kokari mu tabbatar da cewa makiyaya sun samu hurumin su da kuma makiyaya su inda za su ci gaba da kulawa da dabbobin su ba tare da tsangwama manoma ba, insha Allah.
Ya batun tsaro,
magudancin tsaro kuma zai karbi kyakkyawar kulawa daga gwamnati mai Allah ya da, ta hanyar insha Allah tabbatar da cewa mun dauko ma'aikata da yawa an ba su aiki, musamman matasa wanda suka sa abin da suke yi, aikin soja da aikin sauran hukumomin tsaro, wanda a halin yanzu mun sani cewa ma'aikatan ba su isa ba ballantana kayan aiki.
Gwamnan jihar Sokoto Alhaji Aminu Waziri Tambuwal kenan. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Ni na yi tsaro na Allah sarki kan nan tsoro na ramin mugunta.
Gargaɗe mai gida ramin
mugunta. Ku gargaɗe mai gida.
To madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal. Sai kuma batun ambaliyar ruwa da ta yi sanadiyar salwantar rayuka da dukiyoyin jama'a a wasu sassan Najeriya daban-daban. Shugaban hukumar hasashen yanayi Farfesa Abubakar Mashi ya ce tun farko sun yi wa jama'a gargaɗin wannan ambaliya ta bazata.
Yanzu a tuna, shugaban hukumar hasashen yanayi na Najeriya Farfesa Abubakar Mashi ya yi bayani filla-filla kan yadda damuna za ta kasance da ambaliya ta bazata.
Akwai wasu irin matsaloli irin kamar su tsawa da irin ruwan nan da yake zuwa da yawa a cikin takaitaccen lokaci da zai faru a wurare, wanda yake idan wannan ruwan ya zo ya taru aka same shi ruwa fiye da yawa cikin takaitaccen lokaci, yana sawa a zo a samu matsalolin ambaliya. Duk da yake da cewa duk cikin Najeriya za a samu ruwa yadda aka saba, amma da yake akwai ɗaiɗaikun wurare inda za a samu ruwa fiye da yadda aka saba samu, kaga ana sa ran cewa za a samu matsalolin ambaliya kenan. Kaga kenan dole ya kasance a kwana cikin shiri. Sannan abinda kuma muka zo muka ƙara samu shine cewa irin matsalolin nan da ke faruwa da harko da ƙarshen damina ne yawan irin iskan nan mai kawo banna za a same ta harko da kuma ƙarshe. To wannan din nan harkon damina da ƙarshen damina wannan iska ne dake kawo dauna ta kada itatuwa ta kada gine-gine ta cire kwano din nan za mu same muna saran cewa za a zo a same ta.
Rahotanni sun bayyana cewa ambaliyar ruwan bana a Najeriya ta fito kowace shekara tsanani in ba dai an kwatanta da shekara ta 2012 ba. Nasura da Malika yamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Elikaya bayanin shugaban hukumar hasashen yanayi ta Najeriya kenan Farfesa Abubakar Mashi akan bazatar ambaliyar ruwa da hukumar hasashen yanayi ta gargadi jama'a tun farkon shigowar daminar bana. Akan haka ne zamu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayi. Shin gargadin da hukumomin ke yi ne baya kaiwa kunnan jama'a ko ku jama'ar ne ba sa kiyayewa? Amma kafin nan a shakata da wannan.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
Kuma da lamun samu kira na farko daga Kwantagura. Wace magana daga Kwantagura?
Da Kwantagura kana magana da injiniya mai girma kiri Kwantagura.
To injiniya mai girma muna sauraron ka.
Wato gaskiya yanayin ambaliyar ruwa hadda su jama'ar umma suna haddasa shi saboda sai a taho a inda hanyar ruwa. A dauko shara ana zuba hanyar ruwa sai abu ya tushe shine kaga kuma hukumar dubagarin nan tana da unhwani sai kuma kashi yanzu a safa aiki. Saboda ɗan dubagari da aiki suna zo suna duba anguwa-anguwa inda an kai gini hanyar ruwa su ce bai yi ba, inda an ka zuba shara su sa doka su ce a cire to ta ba aiki. To gaskiya mu talakawa ma suna ƙara kawo matsaloli hanyar ambaliyar ruwa tsakani da Allah sai a yi gyara.
To madalla mun gode injiniya mai gero. Bari mu ƙetare zuwa jihar Kebbi. Wace magana daga Kebbi? Na Kebbi. To da alamu layin na jihar Kebbi ya tsinke. Kada manta ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Maudu'in mu na yau shine akan shin gargadin da hukumomi ke yi baya kaiwa ga kunnuwan jama'a ne ko ku jama'an ne ba sa kiyayewa musamman samun wannan ambaliyar ruwa da ake samu. Mun samu wannan kan layi. Wace magana kan layi?
Ari Muhammad daga local government.
Daga wace jaha?
Kaduna State.
Oh, Kaduna State. To mu je zuwa muna sauraron ka.
ina muku fatan alkhairi na tsage muku kusan ba da muke mun neman ku a waya wallahi da saka ga muku da sai yau
to mai da lamun mun muna murna da sasa mai yau
ina muku mun nace ina tsaya ku fa ni saboda irin shi ne da gabata mana
to mai
da alkhairi da muke karuwa da suke sai
sai mun gode me zaka ce game da maudu'in mun yau da muke tattaunawa
to a maganar ambaliyar ruwa gaskiya banda mu samu shekara irin ta bana a saukan mana da ruwa ni mutumin kauye ne amma wallahi ya kai saboda shekara 40 mu samu ruwa irin magana ba
to ma dalla mun gode sai wa ke kan layi mun samu wani kira kuma
salamu alaikum
wa alaikum salam wa ke magana kuma daga wace jaha
daga nan kebbi ne sunana bala na buta asalawa kanji amma ina kebbi ce
bala na buta to muna sauraron ka
eh to ra'ayina da magana ambaliyar ruwa saboda dama masu hasashen nan mutane suna amfani da addini ne sai ce kawar abin ba zai yi ba sai su ki damuwa da abin to shi kuma abin da anka ce hasashe to hasashe ne ana da tumaha ko ya faru ko ba zai faru ba Allah dai ne mai cikawa shi yasa mutane ba su dauka cikakken mataki akan abin da sun kaji masu hasashe na hadi ni ra'ayina ce
to madalla bala na buta mun gode har yanzu muna jihar Kebbi wai kuma daga jihar Kebbi
eh salamu alaikum kuna magana da dan Asabe mai fata daga Yauri
to dan Asabe mai fata muna sauraron ka
to gaskiya da mana bana ta zo da matsaloli da dama baya ga ambaliyar ruwa akwai rushe-rushe na gidajen kasa wanda aka samu wasu wurare ma har da mutuwa to ina so in yi amfani da wannan dama in yi kira ga jama'a da cewa a kula da magudanan ruwa da kuma waɗanda ke shiyan rafi haka kamar irin Yauri haka akwai mutanen da ke shiyan bakin ruwa wanda kogin Leja ya ratso cikin garin Yauri kuma an yi ruwa masu yawa wanda mu kanmu mazauna Yauri ba mu taba ganin irin ruwan sama masu yawa da aka yi ba irin na bana to da fatar mutane za su kiyaye domin kare rayukansu da kuma dukiyoyi domin ita hukumar da wannan al'amari ya shafa tana kokari tana wayar da kan jama'a amma mutane ne masu kunnuwan kashi ba su kulawa da fatar za a tashi lafiya
to ma da lamun gode dan Asabe mai fata bari mu kitara zuwa jihar Kaduna wake magana da Kaduna
idan mai barka da yammaci
barka ka dai
sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Gasar ki a kanin tarihin Najeriya
to malam
mun ba a cikin kungiyar masu ga waya na wannan tasha na ku barka da Najeriya biyo a sashen Hausa to madalla to dan garmai mutane gaskiya gwamnati dai tana sanarwa na shaji a rediyon gida gwamnati za ta faɗa hasashe amma kunna kashi mutane ke yi mutum sai je dan samu kuɗin shi wai shi dole ba zai haya da ka je ka rasa rayuwa ka gara ka hakuri a gidan haya sai ka je ka ce kwatan fili a bakin rafi ko kusa da ruwa ko kwata ko ragi ka ce za ka gini kuma ginin ba mai muhimmanci ba in ruwa ya zo kaga dole ya tafi da shi ya kamata malaman addini su taso su ga mutane kunne ta in ba mutum ya je gini kusa da rafi duk abin da ya shafe shi ya gangance je Allah da fatan za mu ji gyara Allah ya saka da alheri
to madalla mun gode malam Murtala to bari mu kitara zuwa jihar Neja Kwantagura jihar Neja wake magana wake bisa layi
Yakubu ne Yakubu mu ne kafin ta gwamnati Ladima Kwantagura
to malam Yakubu muna sauraron ka
eh to gaskiya wasu ganganci suke za su je su sai hili kai da katan rafi ne amma sai mutun ya zo yayi gini wurin duk da ruwa ya zo zai garanto zai zamanto kawai ya zo ya rushe gina to yana kira ga wayannan mutane mutum zai sai hili ko da daji ne zai sai wuri mai kyau ya he inda mutum zai yi gini cikin ruwa wannan ganganci ne
to malam
ya wala nake ba su duk wanda zai yawa
eh to mun gode godiya muke
duk wanda zai gini sai da gini to madalla Yakubu ne moni
to shikenan bari mu ketara zuwa jihar Filato na Filato muna sauraron ka
assalamu alaikum shi ne mu mazauni gangare
to muna sauraron ka
a gaskiya muna gode wa Allah da wannan ruwa da muka samu a bana Allah ya sa mai albarka ne
to amin amin
amma gaskiya mutane suna ganganci wajen gina-gina a bakin ruwa don haka gwamnati da Allah ta sa ido a kai a rinka tsawatarwa mutane
Assalamu alaikum. Shehu Delimi mazauni Gangare. To madalla mun gode. Yawa. To bari mu kitara zuwa jihar Neja. Har yau da wake kan layi daga Neja.
To sunana Dallami Joja Kagara jihar Neja Nigeria.
To Dallami muna sauraron ka.
Ra'ayina shine ina kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Neja. a halin gaskiya mun da muke bakin shiroro rati zingero to san yanzu yanda aka fara wannan aiki ana ke za salime wanda za biya za yi diya ga wanda suke bakin ratin nan har yanzu ba yi wani abu aka kuma ba yanda za a yi talakawan nan su tashi ba ko fifi da za su je su gina gidaje wasu gidaje ta kagan akwai matsala wurin nan muna bukata gwamnatin tarayya duk Allah tunake Allah ya sa mata mutum gwamnati shugaban kasa ya zo ya duba ya gani halin da mutane suka shiga to ina kira ga gwamnatin tarayya duk Allah duk annabi a taimaka ma talakawan nan da suke bakin rafi abin da ya kama daga Beli Manta Jiko zuwa Gurmana zuwa Yarna duka suna nan suna nan a bakin rafi an kimbiya su
to madalla mun gode dallami bari mu ketar muna Neja har yanzu na Neja wake kan layi
Assalamu alaikum mai magana Alhaji Yahaya Muhammad mai cimma mai kujere karamar hukumar rafi a jihar Niger tare da Najeriya.
To Alhaji Yahaya muna sauraron ka.
To da farko dai ina yin zaganta ma waɗanda wannan ambaliyar ruwa ya samu a Najeriya da wajen Najeriya sannan kuma ina tsara kira ga gwamnati da sauran masu hali da su ne wanda Allah ya hore mu da su taimaka mu waɗannan bayan Allah wallahi abubuwan nan abin tausayi ne kuma sannan ya kamata mutane su kiyaye zubar da shara da kuma yin gini a wurin hanyar ruwa wanda ko shekara nawa ne ruwan nan sai ya zo ya bude hanyar shi aji kaga ana ta magana ko ina amma irin wannan ambaliyar ruwa ya yi yawa saboda haka muna kira ba wai gwamnati kadai ba ƴan kasuwa manyan masu hali a unguwanni da garuruwa da jihohi kowa a yi kwamiti wanda za a taimaka a ba waɗannan bayan Allah taimako mai amfani
to madalla to madalla mun gode Alhaji Hayya daga layin da waya ka zamu rufe layin waya namu sai kuma Allah ya taimaka gobe za ku jabo kan aikin mu da wani sabon maudu'in to har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogon mu na cewa karfe 5 saura minti 9 yanzu kuma sai
wasanni a takaice
An sake zaben Ahmadu Finnick a zaman shugaban hukumar kwallon kafar Najeriya ta NFF karo na biyu. Finnick ya doke abokan takararsa wanda ya gada tsohon shugaban hukumar Aminu Maigari da Taiwo Ogunjobi da kuma Chinedu Okoye da rata mai yawan gaske a babban zaben hukumar da aka gudanar yau a birnin Katsina da ke arewacin Najeriya. Ahmadu Finnick ya sami lashe ƙuri'u 34 daga cikin 44 da aka jefa a zaben. Maigari ya sami ƙuri'u 8, Ogunjobi ya sami ƙuri'u 2 yayin da Okoye bai samu ƙuri'a ko ɗaya ba. Finnick mai shekaru 45 ya kasance mutum na farko da ya tazarce a tarihin zaben hukumar kwallon ta Najeriya. A can baya dai an zabe Finnick a zaman shugaban hukumar ta NFF a watan Satumban shekara ta 2014 inda ya doke Dominic Ayofa da Abba Yola da kuma Taiwo Ogunjobi. To sai dai a shekarun hudu da ya yi yana mulki, Finnick ya fuskanci kalubale daga Chris Giwa wanda ya da'awar shi ne halittaccen shugaban hukumar, lamarin da ya fado har a gaban kotun kolin kasar. Kasar Kenya ce ta fi zalawa sama a jadawalin mafifitan kasashe na hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA na wannan watan da aka fitar a yau Alhamis. Kasar ta Kenya ta fi kowa samun karin maki a wannan watan inda ta sami karin maki har 22 wanda mafi yawa ya fito ne daga nasarar da ta yi na doke kasar Ghana da ci ɗaya da nema a wasan da suka buga na neman gurbi a gasar kwallon kafa ta cin kofin Nahiyar Afrika ta shekara ta 2019. Wannan ya sa ta haye matakai 5 daga kasa ta 112 zuwa kasa ta 107 a duniya. To sai dai kashin da kasar Ghana ta sha ita ko ya kara mayar da ita kasa da matakai 6 inda yanzu ta koma kasa ta 51 a duniya, faduwa mafi muni a wannan watan. Kasar Tunisia ce ta 1 a Nahiyar Afrika kuma ta 23 a duniya. Senegal ta 2 a Afrika ta 25 a duniya, yayin da kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo take ta 3 a Afrika kuma ta 40 a duniya. Zakaran kwallon duniya wato Cristiano Ronaldo ya sami katin kura na farko a wannan kakar wasanni a gasar cin kofin zakarun Turai da kungiyar sa ta Juventus ta buga jiya da Valencia, duk da yake Juventus din ce ta yi galaba a wasan da ci 2 da nema. Alkalin wasan ya kama Ronaldo da laifin jan gashin kan dan wasan Valencia Jason Murillo inda ya bashi jan katin kura kai tsaye. Tuni kuma da hukumar kwallon Turai ta bude zaman ladattarwa akan Ronaldo kuma ta ce za ta kai karshen wannan lamari a ranar 27 ga watan nan na Satumba. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Yanzu kuma ga maimaitawar sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. koshe ɗan kungiyar ISIS kwata-kwata na ci gaba da zama babban burin ƙasar Amurka. Jagorancin taron dangi da Amurka ke yi don ganin ƙarshen ISIS, kwalliya na biyan kuɗin sabulu domin ya ƙarfafa ƙoƙarin soji da dawo da abubuwan more rayuwa da baiwa 'yan ƙasar Siriya damar dawowa gidajensu a Raqqa da sauran garuruwan da a da ISIS take rike da su domin raddin kansu kuma cikin kwanciyar hankali. Taimakon ya hada har da cire nakiyoyi masu fashewa, samar da ruwan sha masu tsafta, gyara wutar lantarki da sauran abubuwan bukatar yau da kullum. Tun a watan Afrilu, ƙasar Amurka ta bayar da gudunmuwa da kuma alƙawurra daga abokananta na taron dangi na kimanin dala miliyan 300 don goyon bayan daidaita al'amura nan take da dabaru farfadowa cikin gaggawa a garuruwan da aka kwato daga ISIS a arewacin gabashin Siriya, wanda ya hada da gudunmuwa mai tsoka ta dala miliyan 100 daga ƙasar Saudi Arabia da kuma dala miliyan 50 daga haɗaɗɗiyar daular ƙasashen Larabawa. A sakamakon waɗannan taimako masu tsoka da sauran taimako, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta sanar da cewa ƙasar Amurka za ta sake tura dala miliyan 230 don ƙarfafa wa Siriya, wanda a da kuɗaɗen sai a ƙarƙashin bincike. Mrs. Nauert ta ƙara jaddada cewa yanke wannan shawara ba ta nufin Amurka ta sassauta muhimman ƙudurorinta a Siriya. Shugaba Donald Trump ya bayyana ƙarar cewa Amurka a shirye take ta ci gaba da kasancewa a Siriya har sai an murƙushe ISIS ɗin gurungum. Kuma ƙasar Amurka za ta mayar da hankali wajen ganin an janye dakarun Iran daga yankunan. Mun yi amanna a cewar Mrs. Nauert cewar ba wani daga cikin abubuwan da ke faruwa da zai kawo wata tangarɗa ga ci gaban da ake samu na ganin an kawo sassaucin rikicin a siyasance, kamar yadda ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya na 2254 ya tanada. Yake wannan shawara ba ta shafi taimakon jin kai da ƙasar Amurka ke bayarwa ba. Ƙasar Amurka ita ce tafi kowace ƙasa ba da taimakon jin kai a Siriya, domin ta ba da fiye da dala biliyan 8 da miliyan 600 don taimakon jin kai tun lokacin da aka fara rikicin Siriya ga waɗanda suka rasa mahallansu a cikin Siriya da yankin a baki ɗayanta. Haka kuma Amurka za ta ci gaba da aiki da abokananta na ƙasashen ƙetare don ganin nasarar ƙudurin kawo zaman lafiya a rikicin Siriya cikin lumana ƙarƙashin tsarin siyasa na Majalisar Ɗinkin Duniya. Jama'ar ƙasar Siriya sun cancanci samun ƙasar da babu yaƙi da cin zarafin ɗan adam da kuma ta'addanci a cikinta. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya kawo muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, yanzu kuma sai labari amma wannan karan a takaice.
Shugabannin kwamitin shari'ar na Majalisar Dattawan Amurka sun ce matar da ke zargin wanda zai cike gurbin alƙalin kotun kolin Amurka Brett Kavanaugh akan ya keta mata haddi, an bata har zuwa safiyar gobe Juma'a domin ta nuna ko tana da niyyar bayyana a gaban kwamiti ranar Litinin ko kuma a'a. Matar da ke zargin Kavanaugh, masaniyar halayyar mutane a jihar California, Christine Blasey Ford, wacce ta yi zargin cewa ya keta haƙƙinta fiye da shekaru 36 da suka wuce lokacin da suke makarantar secondary. Mummunan lamarin da ya saka rayuwar Ms. Ford cikin fargaba, Kavanaugh ya musanta zargin. A halin yanzu, Ford ta amince za ta ba da shaida a makon gobe idan Allah ya kai mu, yayin da lauyoyinta suka buƙaci hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da ta binciki zargin kafin ta ba da shaida. Prime Minister Japan Shinzo Abe ya lashe zaɓe da gagarumin rinjaye a matsayin shugaban jam'iyyarsa, inda ya ƙara samun wani wa'adin mulkin shekaru uku a cikin.
Da takaitaccen labarin mu kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Daula Salim Aliyu da ta taya nan gabatar da shirin, da kuma Miss Julie Lesis Gresham da ta hada da bada umarni, da injiniyan mu na yau Mr. Carl Ibrahim Jarmiki cewa kwana lafiya.